بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى cikin ikon sa da garin daman sa ya kaddara bayan dogon hutu na Ramadan aka je, Allah ta'ala ya kaddara mun dawo karatu a wannan sati a yau 29 ga watan Shawwal shekara ta 2046 wanda ya 27 ga watan April 2025 miladiya. A wannan majalisi namu na mako da muka saba muna karatu cikin littafin Tajrid Tauhid al-Mufid na Al-Allama Ahmad ibn Ali al-Maqarizi. Za mu tashi shafi na 37 inda ma da cewa idza arafta dhalika fa'lam anna ar-rububiyyata minhu ta'ala li'ibadihi wa ta'alluha min 'ibadihi lahu. 37 idza arafta dhalika.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتعلم لعباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم بينهم وبينه عز وجل. واعلم ان انفس الاعمال واجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير ان التوحيد له قشران. القشر الاول ان تقول بلسانك لا اله الا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهي منافر للتثليث الذي تعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصدو ايضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. القشر الثاني الا يكون في القلب مخالفه ولا انكار
لمفهوم هذا القول،
بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به. وهذا هو توحيد العامة، هي توحيد عامة الناس. ونظام التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائل، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، ويخرج
نعم مالي يتي. وإذا عرفت ذلك إذن كاس كافي هتاكا إذا أتنا مالي يأي مانا بغانا أكام واسأبو واد أنا تلايكي سيدة رسو ينا بغانا أكام حقيقة التوحيد شيني بغانا أكام سيوا توحيد شيني باوا يغا دكا أبن دي سايميش فونا أبن دك ألا تعالى لك wannan ganin zai zama ya yanke masa duk wani wato kumburi da zai yi, da kuma wani rashin haƙuri da zai yi, da kuma waraki da zai yi. Wannan sai ya samu masa tawakkali, ya zama wato ya sallama al'amarin sa zuwa ga Ubangiji. To shine sai yake ci gaba da wannan magana, yake cewa idza arafta dhalika, idan ka fahimci haka, fa'lam, to ka sani, anna rububiyya minhu ta'ala li'ibadi, cewa tauhidi na rububiyya wannan yana daga cikin aikin da Ubangiji ke yi ma bayinsa. Lafazin ar-rububiyya shine aiki da Allah ta'ala yake yi, abinda yake ya ke bace da Allah ta'ala ne shi kadai a cikin aikace da yake yi. Allah ta'ala shi kadai ne yake da halitta, shi kadai ne yake da wato iska da guzuri da ya halitta a duniya, ya faza su a duniya, jama'a su amfana. To shi ne yake cewa to fa'lam anna ar-rububiyya minhu ta'ala li'ibadihi, to kasancewa tauhidir rububiyya shine tauhidi da yake da alaka da aikin Allah ta'ala ka kadaita wannan ma Allah ta'ala wannan aikin ka zama ka bashi shi a tibi kar wani ruwan sama kar wato Allah ta'ala ya ruwan sama ka ce wani ke maka ruwan sama kar Allah ya baka arziki ka je ka dinga jinkirta wannan arziki zuwa ga wani Allah ta'ala shi rubiya daga can aikace-aikacen da Ubangiji ke yi na halitta da arziki wannan kar ka dauka ka ba wani aiki na Ubangiji to shine yake cewa to fa idza arafta zalika idan ka san hakikarin tauhidi fa alam to ka sani annar rububiyya cewa rububiyya wato tauhidi da kira alaka da kadaita ubangiji da aikin sa minhu wannan shine abinda ubangiji ya aikata daga gare shi aka saba wannan aikin li ibadi wanda yayi ne sa mafayin sa wat ta'alluq shi kuma abinda bawa zai yi na bauta min ibadihi da kuwa na kuma ana samun sa ne daga aikin da bayi suke masa wato anan malaka mai yana maka ishara idan ka tauhidai guda biyu ne tauhidi na rububiyya da kuma tauhidi na uluhiyya tauhidi na rububiyya shine ka kaita ubangiji da abin da yake ubangiji ne yake fatar wannan aikin kar ka dau aikin ubangiji ka ba wani halitta ruwan sama azurtawa ba da agaji taimako wannan duka wasu abubuwa ne da Allah ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a sai kuma ya ƙara ce maka to kai kuma abin da bawa za ka yi ka je ka ƙara neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala ta hanyar kai sallah ta hanyar kai azumi ta hanyar kai aikin haji ta hanyar kai roƙe shi ta hanyar ka ce ya biya maka bukatunka na alheri wannan aikin bawa ne shi kuma wannan ana kira shi tauhid na uluhiyya shi ma kuma wannan tauhidi a wannan babu shine kar ka je ka abinda ba a yi ma kowa irin wannan ibada sai Allah ta'ala ka je kai ma wani Allah ta'ala to wannan tauhidi na guda biyu Allah ta'ala yake wato hada shi ma yake hada mana anan yace kamar anna rahmata hiya al-wuslatu bainahum wa bainahu azza wa jalla kamar yanda aiki ne yake hada tsakanin Allah ta'ala da bayin sa kai aiki na gari Allah sai ya soka sannan daga abci abinda yake hada tsakanin ka da ubangiji a cikin aikin sa shine rahaman sa rahamar sa kamar yanda bawa shi kuma aiki zai yi idan yi aiki bauta ma Allah ta'ala sai ya so shi shi kuma aikin da Allah ta'ala zai yi ma bawan sa shine rahamar sa idan ya dalle shi da rahama zaka samu a wani wata nusa a ce wasila a wata nusa a ce al-wusla kamar wannan nusa da ke hannun mu al-wusla al-wusla da al-wasila kusan shine dai al-dari'a al-wasila da din ma'anar su daya yace kamar anna rahmata kamar yanda rahama hiya al-wuslatu ita ce wato tsani ko kuma wato tafarki bainahum wa bainahu azza wa jalla wa yace tsakanin Allah ta'ala da bayin sa ba wanda ubangiji bai hadi shi rahamar sa ba dan ba wanda yace ce halittar kawai da ubangiji yayi wannan rahama ce iska da ubangiji ba ka shaka wannan rahama ce tashi da kake kana kai kawo wannan rahama ce rayuwa da kake da numfashi da kai abubuwan ka wannan rahama ce in ba rahama wannan ba za ka same shi ba kiyace kamar annar rahmata hiya al-wuslatu bainahum wa bainahu azza wa jalla sace wa'lam anna anfasal a'mali to ka sani kai mai karatu cewa aikin da yafi kowanne daraja wa ajallaha qadar yabi ta girman kadari tauhidillahi ta'ala shine aikin da zaka yi kana mai kadaita ma Allah ta'ala wannan aikin da sunan Allah ya baka lada wannan shine mai girman aiki da zaka yi babu wani aiki da bawa zai a duniya wanda za a masa Allah san barka da wannan aikin face yana karkashin bautan Allah ta'ala ne kaga anan ba kamar yadda wasu zaka yi duniya su suna gabatar da harkar duniyar su ba ko kuma su irin ashikan nan irin wasu daga cikin sufaye zaka ga su suna gabatar da cewa su ne tunda suna son Allah da banzo shikenan sun ta nema su mai da irin wannan soyayya kamar soyayya tsakanin mutum da namiji to wannan ba ya cikin abin da yake wato ake bukata wannan soyayya da ma dole a fitin da akwai bauta amma dai bauta ita ce tsakanin Allah ta'ala da bayin sa to mafi girman abin da bawa zai yi shine ya kusanta kanshi zuwa ga Allah ta'ala ta hanyar bauta mala yace ghaira anna tauhid lahu qishrani sai dai tauhidi yana da wato bawo guda biyu al-qishr al-awwal bawon farko an taqula bi lisanika shine ka faɗa da harshenka la ilaha illa Allah ka faɗa wannan kalma a jira bakinka ka faɗe shi wato babu abin mutuwa da gaskiya sai Allah ويسمى هذا القول توحيدا انا كده wannan magana shi kansa tauhidi ana kira wannan kalma kalmatu tauhid wa huwa munaqib li tafrit alladhi ta'taqiduhu an-nasara wannan kuma ya wato yana kishiyantan cewa Allah ɗayan uku ne da nasara ke fada wannan yana kishanta haka in kace la ilaha illallah kamar ka wato kishanci duk wani abin da nasara suke fada ne da kuma wanda suke cewa Allah ya rada da wanda suke cewa akwai Allah rana akwai Allah haske akwai Allah duhu to duk da kace la ilaha illallah to ka kishanci wannan magana ta su ka nuna cewa wannan magana ta su ba abin karba ce ba ba kuma abin da ya kamata tsaya a fulani ba wa huwa hadha tauhid to sai malamin ke ci gaba da bayani yace wannan tauhidi yasdiru aidan min al-munafiq ana iya samun munafiki zama ya da irin wannan tauhidi yace la ilaha illallah alladhi yukhalifu sirrahu jahrahu wanda wato sirrinsa wato zuciyarsa ta saba abin da yake bayyanawa a bakansa ya faɗa abin wani abu a baki amma bai shiga cikin zuciya ba wannan shine bawon farko da malamin ya faɗa da kafin farko ya ce akwai bawo guda biyu bawon farko yana kamata abin kamar wannan kwai ne bawon farko shine wato wannan shi bawon kwan wanda shi in an gama fitar yadda shi ake yi shine yace to shine ya kamanta shi da imani da za a ce la ilaha illallah irin wanda munafikai ke yi sannan sai ce kuma al-qishru thani sai bawo na biyu wanda shine in ka shiga cikin kwan zaka samu akwai dan tantani wani abu haka to shine al-qishru thani a wato akwai bawo na biyu kuma Allah ya kula fil qalbi mukhalafatun wala inkaru limafhumi hadha al-qawl ya zama a zuciya ba a sami wani abin da zai zama yana kishiyantan abin da ya faɗa la ilaha illallah ba ya yarda da abin da ya faɗa babu wani abin da zai zama ya sarayar da wannan abin da ya faɗa cewa la ilaha illallah bal yashbilu alqalbu ala i'tiqadi dhalika bal a cikin zuciyarsa akwai kudurci haka din ya yarda cewa Allah ta'ala shine babu amma bauta da gaskiya sai shi wa tasdiqu bihi kuma ya gazgata wa hadha tauhidu 'ammatin nas malai cikin wannan shi tauhidin galibin ga bagarin mutane wato tauhidin farko la ilaha illallah sune bawo na farko malai ce wannan shi tauhidi na wato munafikai wanda a cikin zuciyarsu ba shine abin da suke faɗa a bakansu ba sai bawon farko na kwan shine a sami wanda ani ne shi bai karatu addini ba bai fahimci ilimin wato imani masu zurfi ba kawai dai shi ya san Allah iya abin da Allah ta'ala ya huwace masa kuma ya yarda da wannan kuma ya gaskata to wannan shine wato ya kira shi da bawo na biyu ba shiga cikin waiduwan ba wannan bai dan da ne tauhidi ba ijmalan sai ce wal babu tauhidi amma shi tsantsan tauhidin wato waiduwan kenan an yi al'umura kullaha min Allah ta'ala shine yayin da ya tsinci kansa ya ga yana ganin al'amura da suke faruwa daga cikin abin da Ubangiji ke zartarwa da a hukuncinsa ya ga duk abin da ya faru da shi min Allah ta'ala wannan daga Allah ta'ala ne thumma yaqta'u al-iltifata 'an al-wasa'id sai kuma ya yanke kansa daga waige 'an al-wasa'id daga wasu yan tsakiya kar ya daka ta su wa an ya abudahu subhanahu 'ibadatan kuma in dace zai bauta Allah zai bauta ma Allah ya bauta masa ibada da yufriduhu biha wanda zai kadaice Allah ta'ala da wannan bautan wala ya'budu ghayrahu ba zai bauta ma wani sa ba wannan magana da malamin ya dauko ta a cikin Ihya Ulumuddin ne na Al-Ghazali ya dauko wannan magana a cikin wato Ihya Ulumuddin ne na Abu Muhammad Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali wanda ya rasu 505 bayan hijira wannan adu wala aga a cikin malamin ya dauko wannan magana ta sa wanda tafi na wato Abu Hamid Al-Ghazali Ihya Ulumuddin littafi ne mai amfani littafi ne a cikin sa akwai wasu abubuwa masu amfani ya ta fadan farko littafin za ku ga ya fara da imani da muke guda biyar dinnan sai fadi wato sirrin imani da sirrin sallah da sirrin tsarki da sirrin kaza wasu abubuwa da watakila kai ba za ka iya fadaka wato fadaka da su ba wanda in ka karanta watakila zai kara sa maka kaimi wajen ibada da baka zani ya rika kawo waɗannan abubuwa sannan kuma sai rika kawo wasu abubuwa na da suke alaƙa da horar da zuciya a guri gaskiya wato amana da yadda za ka ƙara kusanta kai zuwa ga Allah ta'ala da yadda za ka horar da kanka to a cikin abubuwa da an kana kanta za ka ga akwai ban sha'awa a ciki babu laifi malamai sun yabi wannan bangare na abinda Abu Hamid Al-Ghazali ya faɗa sai dai kuma tare da haka akwai abinda shi Abu Hamid Al-Ghazali kuma a cikin littafin ya kusa ka iya cewa ya dan bata littafin ya dan jirkita shi na wato abinda ya cika da wasu horaswa wanda yaje samu shi ta hanyar kalam ilimin kalam da ake muke ta magana akan sa da kuma ta hanyar sufaye gazani Allah ta'ala ya ji kasar rahama yayi abuwa iri da tun ya fara rayuwar sa ya shiga cikin falsafa daga baya bayan ya ga yayi falsafa ya shiga cikin kalam ya shiga cikin kalam wai da shi da fahimci addini da ya ga wannan ba zai masa ba sai ya rika bibiyan duk inda yaje ya ga wasu na bautar Allah sai ya ce shi ba zai je ga me suke a wajen kuma sai shi ba wata kila ba ya shiga cikin shegar waya wannan da kansa shi yake faɗa wannan labarin a cikin littafi al-munkar min ad-dalal zai shiga ciki ya ce bare ya garbaya da su to a haka har akwai wani lokaci da ya shiga halin tantama halin wai shi na ya shiga tantama game da ubangijinsa wannan da zaki da kuke jin fa ana kai su fitatun islami wanda a wajen sufa ai azabi ta uba shi wannan shine halin wannan bawa Allah ya tsince kanshi a halin wani bimuwa da bata kawai sai ya shiga cikin daji ya kwanaki fere wata daya wata ɗaya da yan kai wai so yake ubangiji ya bashi haske ya ƙara fahimtar wani abu game da addini game da Allah ta'ala saboda shi ya shiga bimuwa shi ne daga baya wani tabi al-muqtali min ad-dalal abinda ya zama wato ya tsayar da ni daga bata to shi da ya gama gazali kuma sai ya zama mai mukai ta karkare akan kitabu da sunna al-gazali kuma ka je ka kai ashiritin kanka ka zama ka kai kanka a daji ba abin da zaka fahimta sai wani abu kuma wanda yake ba daidai ba sai ya ce to sai na ƙara fahimtar cewa babu wata hanya za ta ƙara kusanta mutum da Allah ta'ala sai ta hanyar sufayi kuma sufancin ma sai ya dinga ɗauko su abubuwa da ya sani a falsafa da filosofi da ilmin kalam ya kuma garwaya shi da ilmin sufancin saboda sai ya zama ba shi ya kawo wasu ɗariƙo wasu sabbin fahimta a ilmin sufancin wanda a da can galibi ba a cika damuwa da su ba gabaninsa wani lokaci za ka galibin sufancin ana yin sa ne irin abin da za ku je Sheikh Usman bin Fodi yana faɗan sufancin na litakhalluq gaskiya amana da horar da zuciya wannan galibi su ba su da matsala sosai irin su Junaidu za ka ba su da matsala sosai illa iyaka dai ana iya samun garin rashin sani wani ya tsaya yin giro wata karamar bid'a da bata sakara ta karya ba amma dai za ka same suna kan sunna kuma suna zuwa sassawa hadisai suna kata qur'ani ne da hadisai galibi to gazali kai sai ka kawo wannan abubuwan ka ce kai akwai wani tahakkuk da kake yi wato bin diddigi sai ka rika kawo dulkaniya a cikin maganganun sa da shi da muhasibi na kuji irin koyi na cewa su ne suka kawo galibi suka ƙara shelanta wannan ilimin tasawuf na at-tahakkuk ilimin tasawuf na at-tahakkuk shine abu diddigi komai sai an bi diddigin yana za a gane shi a je a kadaita kai ai kokarin haduwa da waɗannan mukashafat da ake faɗa a tsaya mutum waye ji wani rinki a kwakwalwarsa ya rika ji wasu abubuwa daban-daban har daga nan ya ga wasu abu ga wani aljani daga baya aljani sai ya zo ya ce ba aljani bane ya ga ya ce sai ya ba ya ce ya ga ubangiji to dai irin wannan kaga ka zali abu ne wanda yake zaka yi masa kai to kare da gaskiya tunda a kashin rayuwarsa ya ga wannan abun imo ta yawa bai iya tsaya komai ba saboda haka sai ya ta kokarin ya dan sassanko da wasu daga cikin ra'ayoyinsa amma tare da haka dai ba za ka ce din gurbin ya watsa da na abubuwa ba saboda yanda abu ya yi tasiri kuma shi tun a farkon al'amarinsa ba tsayawa ya ji hadisai ba wani shi babban matsalarsa dama galibi duk masu damuwa da irin waɗannan abubuwan za ka samu su ba su ka damuwa da harkan hadisai ba to wannan shi ne babban matsalar gazali da ya faɗa da ya tashi yana son yana neman shirya kuma sai kuma maimakon ya bi shirya na malaman hadisi to sai zama bai mutu wannan hanyar ba wanda kuma ta nan ne ake samun shirya ba a samun shirya sai ta hanyar waɗannan magabata waɗannan malaman hadisi wanda su ba abin da nabi sai maganar mazala ga sahabbai to gazali ya tsinci kashi a irin waɗannan abubuwan duk da an ce lokacin rasuwarsa ba ya zama sai ul bukhari ya rika rubawa Allah ta'ala ya kasa rahama to zaka samu a cikin wannan iyyahu ulumi din wannan amsa da aka kawo wannan dokar tarihi wannan magana ta sa akwai gyara ce wannan magana ta sa akwai yan gyara da zamu mata akwai yan dajiya da zamu mata saboda haka in ka fahimci waye gazalin kuma a ce daga wajen aka samu sai ka san ba abun mamaki bane to shi da zali ya waɗannan abubuwa zaka ji ka samu ya sa ce lissafin sa a cikin ya ulumi din da ya dako aka dauko wannan bayanin shi ma to da akwai wannan riyadiyat wannan experience din na shi na rayuwar sa wanda galibi ya ba kuma dai akan dai suke ba sana fa banda wannan saboda rashin sanin hadisai da bai yi ba zaka samu galibin abin da zai kawo ya kafa hujja da su zaka samu zai kawo hadisai ne ko dai mabu'ai ko dha'ifai wanda suke masu rauni ne masu raunin gaske ko kuma ka samu ya samu hadisan ma wato dha'ifai wato mabu'ai wanda na ƙarya ne ma ba su kawai ya ji suna faɗa ne ka kuma sa da tace ne ka wannan gazali ya sami wannan matsala ko wani lokaci kaga an samu hadisin ne ya kawo sai ya kawo shi a makora daya hadisi guda daya guda biyu ne wani lokaci guda uku ma shikenan sai ya sa so ya zama hadisi mai da hadisi daya saboda shi san shi da hadisi to ina dai faɗan wannan saboda za ku ga galibi a ƙasar nan ko amma a nan Kano a wannan ku kaje suna yin wasu wa'azi a ce ni da malam wani ina san shi ba ruwan shi ba ruwan shi ba izala ba dai ba kaza shine yana ta faɗan waɗannan abubuwa na gyaran zuciya da waye da kaza to in dai kana sauraron ire-iren waɗannan to galibi ka san ina daga nace ka kwasuwa galibi daga banganin gazalin nan a ce ya ulum da sauran su al-mustasfa da sauran su suke dako wannan litafai kuma galibi in ka ji irin waɗannan malamai suce manzo Allah ya faɗa to karka sauraron fa wato cewa kayyada da kuma haka ba za ka zama tataccen mai jingira ba zana abin da ba daidai ba shi kan shi gazalin malamai da yawa sun masa wannan magana cewa iyaka abubuwan da ba daidai suke ba akwai Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi ya da tsami da yayi ya sa mashi suna wato al-mutabbi fi tarihi al-muluk wal umar ya dinga cewa gazali ya kawo abubuwa cikin tafsir nasir wanda ba su da kyau wannan Ibn al-Jawzi zaka kusan a kanin su da gazalin a kanin da suka rayu yace gazali ya kawo abubuwan da ba su da kyau cikin ya ulumi din nasa yace wannan ya same shi ne kuma wa sawu zalika qillatu ma'rifatihi bin naqli wannan ya faru ne saboda karshen sanin shi da hadisi falaita huwa arada tilka alahadith ala man ya'ni ina ma ace lokacin da ga wannan baltafin nan ya dauka ya jiya ba wani malamin hadisi ya tace masa yace wa inna ma naqala naqla hatib layl kawai ya daga dauko maganganu ne me zuwa ita can dare kaga me zuwa ita can dare kaga zai dauko hammaci ji ya dauka ya tsammanin wato sandaji talaka ya kai dago wannan maganganu nasa har ana cewa za ka samu atalmisu iblis ya yi ta mashi radiya kan wasu maganganu nasa ana cewa ma ya wanda kawai tabi wanda ya dinga nuna kurakuransa ya samu shura iyau i'lamul ahya bi aqalib al-ihya kurakuransa da yayi a cikin littafi din to ja da ban hadisin sa zaka samu a cikin wato a cikin littafin Zainuddin al-Iraqi yayi wani littafi so kam da yayi akan din hadisin da ya kawo yayi ta khariji saboda yayi shahara littafin ana karantawa akwai abubuwa masu amfani to akwai abubuwa kuma da an kalle zaka duba wato in ba a samu tuci ba gaskiya za a bace shi sai Zainuddin al-Iraqi al-Hafiz al-Iraqi sai da ke alƙalamin sa ya bi kowanne hadisi a cikin wannan hadisai ya gaya maka inganci ko rashin ingancin sa ya sanya masa suna al-Mughni an Habl al-Asfar fil Asfar fi takhrij ma fi ihya' min al-akhbar wannan babban littafi ne kwarai da gaske ga dalibai shin al-Albani wannan littafi fara karantawa kuma lokacin da shiga ilimin hadisi ilimin littafi ne mai kyan gaske saboda haka littafi ne wanda yake akwai abubuwa masu amfani amma kuma akwai abubuwa da yake irkaniya ne wasu abubuwan ma shi ne kawai da yaje ya dan yauta sa ya fahimta kuma da bigina sa akan doron Qur'ani da Sunna ba za ka dauna sabon irkaniya samu kurakurai a ciki za ka samu Ibn Kathir al-Dhahabi Ibn Qayyim Ibn Taymiyya da sauran malamai da yawa suna ja masa layi akan abubuwa da ya fara ana masa gyara zai kawo wasu maganganu ya danga tamu har wasu malamai ba ma manzo Allah ba amma kuma alhali ba kana ma haka yake ba babu ta baki da Allah ta'ala ya ji kansa rahama to wannan magana da ya kawo tun daga lokacin da ya magana cewa tauhidi ya kunshi al-qishr da kuma al-lub wato tauhidi akwai bawo bawon kuma yace wai bawon farko su ne kawai kace la ilaha illallah in kace la ilaha illallah ko da a cikin zuciyarka babu to wannan kai ne wato ka samu tauhidi na bawo munafikai ce irin wannan to amma kuma sai ya ƙara sanyawa daga cikin wanda za su rike bawo suna da zurfi su ba wajen da yake ba shine yasa amma mutane gaba garin mutane su ma su ce la ilaha illallah wanda bai san addini ba bai san Qur'ani ba bai san sunna ba sai ta shi ma imaninsa imani ya tabawo imani ya tabawo wannan ba imani ne na cikin gwaiduwan kai ba cikin zuciya ba kaga ya daidaita su a haka to kuma ka daidaita munafiki wanda shi hakikani musulunci nashi ma ba daidai bane da kuma wanda yake shi ya ce la ilaha illallah kawai dai Allah bai sa ya zama malami ba shi gaba gari ne shi bai karanta imanin ba amma dai in ka kira Allah da zai maka imani da shi in ka kira manzo Allah da zai maka imani da shi da za ka ce yaqin sallah to hankalin shi ya tashi zai ta wato jiki shi zai rawa har sai ka bashi izini yayin wannan sallar kasancewan bai san wannan imani wato daqaiqo koyarwar imani masu zurfi ba cewa yaushe tashin kiyama abin da za a yi tashin kiyama yanda matsala zai yi ce to wani abubuwa masu zurfi bai sani ba baya sa kuma ka ce wa imani sa bawo ne saboda in ka ce imani sa bawo ne ka kusan dare tashi da kuma munafikai ta kaga wannan akwai abubuwa kwarai da gaskiya a ciki sai malami suka ce to wannan magana da malai ya dako al-maqrizi anan a gaskiya magana ce wacce ta maqannata za su yi amfani da wannan magana duk da za a iya mata wato a fasara mai kyau kamar da zan zo in faɗa daga ba to amma dai makwalta su shi daukan wannan maganan su zama sun kokarin wato biya bukatar su na fannansu domin daga cikin abin da wato ake na fanna da irin wannan magana da algazalin ya faɗa ana gurin ya zama abin da ya sabe shi shine abin da ya kanta na falsafa da ilmin kalam su falsafa da ilmin masu ilmin falsafa kamar mu'tazila su a wajensu idan ka ce kayi ma ka ce la ilaha illa Allah ka kuma yadda ka yadda cewa lallai manzon Allah shine dai zaka bauta ma Allah ta hanyar shari'ar sa ka kawo wannan imanin ka yayi mu a wajen mu to amma su wajen mu ta zila wannan imanin ka bai ba suna cewa la yasihu imanul muqallid duk wanda kawai kaya mushi akai a baki ya faɗa ya danata ba tare da yayi bincike ya tabbatar ba kuma binciken ba bincike wai irin na wajen duba Qur'ani da Sunna ba su ba irin wannan ba za ka ga ai malam Muhammad Abdul Wahhab in kullu usulul salata kaga da an yi magana sai wa dalilu qawluhu ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala yana yi ma wato masu ilimin kalamu ya raddi cewa in tabbas kana buƙatar in an ga baka tawhidi ka san dalili amma dalili ba fa ana magana dalili naku ba ta hanyar sai an bo su hanyoyi ku ce asali shine sai kai bincike da zaka tabbatar akwai ubangiji ko babu shi samuwar ubangiji suna ma ba ka magana bauta suke ba su suna magana samuwar ubangiji ne yana nan ko baya nan wato dan kaga shi wannan ba ma shi tawhidin da ma aka fi neman bayi shi ba to wannan yana da cewa abu da kowa ya da shi inda ba mutakabbidi ba akwai da cewa akwai wanda ya halice shi to amma wai ka kawo hujja a nan hankali ba na Qur'ani da Sunna ba da zai rika tabbatar cewa akwai ubangiji wannan shine wato abin da ke kira dole ba kowa sai yayi wannan nazarin to a wajen mu'tazila duk wanda bai zo da irin wannan imanin ba su imanin sa bai kowa ya san Qur'ani kawai an ce masa an ce me yasa kake bauta ba Allah sai Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin to zai ce kai wannan kawai bi kake bi sai zai ne wannan su ba sai da ba su na su imanin mukalli to shi ne saboda shi Muhammad Abu Zabi usul raddi a cikin usul salata zaka ga da ya kawo me dalilin cewa kaza 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 shi ne dalilin qawluhu ta'ala sai ka maka Qur'ani idan na maka cewa mu a musulunci Qur'ani da Sunna sune dalili riban kafa ne ka kawo na hankali amma dai asalin hujja shine ka san cewa wato Allah ta'ala ya aika annabinsa Muhammad kuma ga littafin sa littafin na kuma shine wato manufar shari'arka to wannan sun wata ne da mutum haka haka suka tafi da wasu daga cikin gulatun ashaira ashaira wanda suka kawo addini masu kawaidin da zaka ga muna yawan wato tallahi abubuwa su da abubuwa ne da yawa a cikin su akwai wanda suka tsananta suka ce duk wanda kawai dan azo an ce ka ce la ilaha illallah ce la ilaha illallah to ji a wannan ni ta karbe tsaya yayi bincike ba imanin sa bai ba kafin akai haka kusan amma fa zasu buka bare kina fa wane ne har zai iya zama kuma a cikin su kuma su ne cewa su ma mutane na musamman su khawas ne masu bincike su kuma ba ta ittifaki da kadu su duk ka'idar da ce kawo wa na cewa likinin akwai ubangiji za a da gaskiyar manzon Allah da mu'jizar sa da waye da sauran su ba ta ittifaki suna sabani da juna to ku ittifaki mun kuma sannan sai a ga wala abu tukuna to amma kaga na a cikin kawai dalilai ne wanda kuma ka karanta ma haka jana zaura ce ne sai ba fara wanda ya tuba ban gane a su ko ka ce kalmar shahada a wajen wadannan mutane idan ka faɗi kalmar shahada to suna ana dai banka ko bashin kai ka je kai bincike bincike shine abin da zai tabbatar maka da yakinin cewa akwai Allah ba fa kai bincike ka bauta ma Allah bauta ba su da suka ce la ilaha illallah ba ta cewa la ma'budu bi haqqin illallah su cewa suke babu wani sarki sai Allah babu wani mahalicci sai Allah su ba cewa suke la ilaha illallah wai ni zan bauta ma Allah kadai ba saboda haka in suka faɗa wannan zaka ga za ku tarjima da irin wannan mutane ku ce kar wannan bautan kabarin da kuke ba daidai bane wannan wato abubuwa da kuke kawo na bid'a duk wannan su ba ruwansu dama ba ta cikin ma'ana la ilaha illallah su la mujida wala mujibul wujudi wala khaliqa illallah bi awdansu kawai wannan shine wato wili a wajensu a to aka ga shi sa zaka ji show sama bin fodi zaka ji yana taraddi a cire tarfansa shi suna fa min yuki la awham a cikin yau yau suna kuma bid'a zaka ji yana taraddi cewa imanin da ake magana ba shine fa cikin imanin qur'ani da hadisi ba irin na dariqan masu kalam ba saboda wannan tashwishi kawai za a kawo to amma ina son a san cewa a cikin tun mutum zaka amma dan su imanin am mutum ma wanda bai san wadannan abubuwa su su wato ba bai mata bata ba kuduwa gani ga wanda ya taba karanta kalam ilmul kalam za ku ga lokacin da muke sakar basic ana kantar da mu in ka ce kuma malam ba gane ba ce maka zai yi to ai da ma ga ba su ake gane ba shi ma malamin da yake kantar da kai bai gane ba kai ma da ake kantar da kai ma ba gane ba za ku haka za ku shiga cikin wannan littafin al-mandhabul wadi din in shi kuke karantawa a harbiɗe za ku shiga ku guta a harbiɗe kai ba gane ba shi ma bai gane ba a cikin majalis adam muna karanta wannan littafin amma ina jin daga cikin abin da inda aka zo zaka ji yayi wuya kwai daga sai a tan kokarin za a yi bayani har ma na fahimci babu a cikin ana kantawa din ba sai wahalar sa ba a gane ba ya daga cikin wannan littafin kuma shi wanda muka dauko ba na nazmul abadi ne mai sauki mai alali yana da wani tabi da ya danyi akan wannan aslamul munawrak wa fi ilmi almantiq ya da sauki kwarai daga amma ya da kun kana karka zaka ji kamar ana wani yadi ne kuma to galibi in ka ji ana ta magana su wanda mai kawai ana kawo ka wannan maganganu sun kashi ga shi kun kashi ga sharhin zaka zo su bayani ake kawai kai ba za ka taba gane ba ba fa ira yi gole bayanai ne kawai na hankali ake tsama saboda haka zaka samu a cikin mutazila da kuma kulatul ashaira sun ce wani wanda yake mukallid ne shi to su ba su da imanin sa ba imanin sa ba bai tabbata ba wani ya daga cikin abin da ake danganta mu Abdulhasan al-Ash'ari shi kansa a cikin wato maganar da ya faɗa lokacin da yake marhalar sa mutawassita kamar da muka sha faɗa Abdulhasan al-Ash'ari shi wanda yake jagoran wannan tafiyar ya da marhala guda uku shi kuma shekara 40 da yayi ba mutazili ne shi yazo ya ce ya dan tuba ya rage wasu abubuwa shine yake ya hauka aqidan waɗannan masu kawaidin nan wannan shi yanzu ake biyun sa yanzu ɗan kasan nan daga nan kuma sai ya tuba ya da tafi guda biyu sai nan abiya hayyan ana buga su al-ibada da kuma risalatu ahli fadl suna nan a cikin wasan kunni kana zuwa za a ba ka ce maka da wannan tafi ya je nuna ya shirya ya tuba ita shi ya dawo kan dariqa amma Muhammad ibn Hanbal dariqa ashabul hadith so amma daga cikin abin da ake dangata mushi a cikin marhalar shi na tsakiyar nan ana cewa shi ma kamar ya tafi akan cewa ko ya tantama cewa anya imanin wanda ya zama abcin la ilaha illallah la ilaha kawai a baki ya tabbata ko bai tabbata ba Imam Sunusi ko kace imam a shekhu sunusi a wala ce malam sunusi kuma da shi ma dan barbara ne shi ne mai wannan dai sunusi da kuke ji labari ya da ummul barahin a cikin da tafasa zaka samu akwai wasu abubuwa da yake kawo shi kansa yana cewa duk wanda bai yi ba to gaya abinda zamu ce yana da shi shine yayi zini wannan kuma dama shine tariqan masu dan masu mudiya da kuma galibin ashairin su eh sunusi ne shi da sunusi da kasani dai zaka shi Usman na yawan kawo maganin sa ai ma sai Usman ya musu radi a wasu raye da dan dama saboda shi daga cikin abin da ba ya fi karkata zuwa gare shi yana ganin shi ma dai anya ma zai zama imanin muqallid ma ya tabbata ko bai tabbata ba saboda ka kada zaka samu duk irin wasu na kawo irin wannan maganganu to kai yayin da ka zo ka ce imani wato tauhidi ko dai bawo ne ka ce bawon da abawa da kuma munafikai daidai suke to ai ka sance su abawa imanin su aka ban ka aibu wani ra'ayin irin wannan mutane wanda zaka samu da yawa daga cikin malamai sun yi magana cewa wannan hanya ba hanya ce ta mutane kirki ba hanya ce ta sahabbai ba kuma hanya ce ta kokarin kafata al'umma shi yasa wani lokaci da suka rika cewa wani dan uwa ajiwa suna ta kafata mutane sai muke cewa akwai masu kafata mutane irin ashaira kuna kuma cewa dan in amawa ma duka ba hawo su mai bane kawai suna ana muku kara ne amma su amawa nan da ake magana wai bazai wa'azi inda ba ashaira ne da gaske yanzu ya gama wa'azi kuna ta kabbar bari shi a wajensa kawai waɗannan amawa ne ma ana ma yasa imanin a da bambanci su suna kuna hujjar hadisi yayi suna hujjar afra ibada a to ai yanzu ba a sha'ira ba su kawai addinin ba a sha'ira su ka shi kan shewa su ba ya yi ta musu rafi a wasu rafi amma abin iya barin a sha'irin cin duka ba al wujudul arki da mun ne za ku nira tana tawa al tabansa ai suna ibada mutane kirki ne ba za ka kwace musu kirkin su ba amma dai abin da ya kamata a fahimta an riga an zaka ji ana cewa ma ka kace da wuri sai ka bace in kai nisa cin da wuri ne zaka bace so ba wani Qur'ani da sunna bane shi waɗannan na kalam ake zuwa aje a ta karantawa saboda haka ne alama shakka su da ba masu ilmin kalam din nan karshen mutuwa lokacin mutuwar su to lokacin da ya kamata ka same ki ne kuma suna shakka su a lokacin mutuwar nashi lokacin shakka su ke da su za su kuma suna cewa kai kai to wannan ilimi bai da amfani ba wannan da haka shi na fada lokacin mutuwar su tunda kansu ga zalim tunda kansu albaqin lalin tunda kansu ashhar sani min almil wal nihal tunda kansu al-isra'ini haka haka shi ta yin kokon suna ta ciran yatsa ina ba wannan ilimi da muna ta san mu kai yaki ne ba ta kawo yaki ne ba ba ta is wato itifaki tsakanin su zaka samu malamai da yawa sun yi rigin wannan aqida suka ce ba daidai bane ko yaya mutum yazo ya ce maka yayi imani ko wani dan bayani ka masa wannan bayanin ya gamsu cewa lalle yayi da zabuta ma Allah shi daya sannan kuma yayi da cewa shari'ar manzala zai yi wannan ya tabbata ya zauna a cikin zuciyarsa to yanzu wannan imanin sa yayi kuma abubuwan da za su jawo mutum yayi imani suna da yawa daga ciki akwai kawai yanzu ya zauna kawai ya ji ana karanto aya ana tafsirin ayan in yin malami ne ya san ayan yace kai wannan ya bai kamata magana dan adam ba kaga wannan hujja ce daga cikin hujjar da zai samu shine ya ji labarin cewa Qur'ani tun daga aka sako da shi har zuwa yau shine da ake karantawa ba canza ba sai kai wannan yayi kamata ya zama tafin gaskiya daga ciki in shine ba da wani labari da bai faru ba yanzu ana ganin ya faru daga ciki shine idan yayi ya lura da wato gaskiyar tarihin manzon Allah yanayin yadda wato manzon Allah yake da sirqus sira siransa sira ne mai ban sha'awa zace eh wannan yayi kamata ya zama annabi lalle ya kamata ya zama annabi wannan kaga abubuwa ne da yawa daga ciki akwai musulmi su rika amana shi gaskiya masu kyakkyawar mu'amala to daga dalilai suna da yawa zai sa mutane ai gaida zuwa ga addinin musulunci amma abu mai yalwa kai ka zo ka takure shi wuri daya kaga wannan ba daidai ne ba shi zaka samu malamai da yawa sun yi wato wugi da wannan ra'ayin sun yi raddi imam an-nawawi zaka samu a cikin al-minhaj wajen hadisin umitu an uqatila an-nasa yayi raddi akan irin wannan ra'ayoyi a wannan ra'ayi da dama ba zaka samu shaykh sa'ibi taymiya ibn al-qayyim ibn fodi a cikin tafsirin nasa musamman guda biyu shisul afham min yushul awham da kuma ihya usunna wa ihmad al-bid'a zaka samu yayi raddinta ihya usunna an kaje babu farko babu imanin nan zaka ga wasu abubuwa da zaka kawo wa shisul afham ko zaka kawo ya kawo su bangan nasu musun bi ul ibrahim da sauransu zaka ji kuma yayi gyara akan wasu abubuwa wannan duk ina nuna baka cewa wannan aqida ba daidai bane yin taymiya a cikin tamu an-nubuwat yaro ta arzul aqli wal naql wasu bangoji da na majmul fatawa zaka ji yayi rikin wannan aqida ba daidai bane a daga cikin abin da kawo wannan saboda wato a fahimci wannan magana da malai ya kawo to zahirin wannan magana zai bayu wanda ta shiga wannan maganan su ci gaba da cewa wannan magana ita ce zahirin tawhidin ba wannan tawhidin amawa din tawhidi na bawo kawai to kaga wannan ko zai bayu zai zama ka koma kana la'akari da wasu daga cikin wanda tun farkon su mu'minai ne ka koma kana cewa su ba mu'minai ba ba musulmai ba kaga sun ji lahira mai nasi kenan kaga ai munafici suke kenan kai kamar da sun munafikai su bayan su munafikan asalin su ma ai ba musulmai ne ba kawai dai an rike an kiyaye jinanin su saboda ba maslaha in ka ce kowanne munafiki ce la ilaha illallah zaka ce kashe shi to kaga wannan zai bayu sai ka je ka wato kaga wato kirjinsa ka gani wannan kuma ba mu iyawa sai Allah ta'ala kuma in ya bayu zama ba kashe wanda suke cikin mu wannan kuma zai bayu a ce muna kashe daga cikin mutanen mu a musulmai saboda haka wannan yanzu shari'a ta ce su a basu yanda suke munafuntan musulmai a duniya in sun ji lahira kuma ubangiji kuma zai rama abin da suke masa kaga wannan ba musulmai bane dan me ba za ka ce ba musulmai ne a wurin nan bai kamata ba su abawa ko ta yaya in aka samu suka yi cikin imani to wannan shi ma wannan imanin su yayi mutakar dai wato an samu wato ba samu kwanto ba kuma wato sun ji cewa ne wannan imanin nasu sun yi da Allah ta'ala shi ne abin bauta kuma sai da manzo Allah ta hanyar shari'a sai za su bauta ma Allah wannan imanin su yayi kuma su wace zuciyar su aya ko wannan lubbin akwai wannan dai gwaiduwa da ake ta magana ila iyaka dai gwaiduwa ba ta kai zurfin su wanda suka san addini ba wannan shi ne dai wato abin da ke akwai sai dai wasu daga cikin malamai kamar shi malam wanda ya taki din wanda ya ya ce za a iya yi musu fasara in ana so a musu fasara wanda za ta dan iya karbuwa wannan dai ana da karbuwa fasara ne ba wai ya ce shi ne a koma a ce abin da ke nufi al-qishr bawa shi ne aikin zahiri aiki na gabai sallah azumi zakka a koma a ce kuma lubbi aikin zuciya ya ce wannan in aka dauka kaka zai iya zama to ta ce zama wato da su amawa da munafikai da ma har mu munai sun yi itibaki wajen aikin gabbai ana gani abbaka suna yi to amma shi ya manta shi mai wannan magana ai shi al-qishru tani bawon nabi cewa yayi sune wadanda a cikin zuciyarsu akwai wani imani da gaskatawa ai dai wannan lubun da jole ajira fa kawo shi in kuma kace bawo ne kadai to kuma zai za ku ba wurin wancan kwalatan su munafikai ba su da wannan lubun baki daya ba su da shi saboda haka wannan maganar gaskiya akwai gyara a cikin ta malamai za ka ji sun mishi gyara akan wannan maganar da ta dago daga al-qazali wannan magana akwai abubuwa wanda yake ba daidai ba in aka dauki maganar aka kuma zai zama ya bayu kuma an shiga wasu fasarori wanda suke ba daidai ba za a takallufi kwarai da gaske malai ci gaba da cewa wal babu tauhidi an yara al-umura kullaha min Allah ta'ala shi gwaiduwan tauhidi wato tsantsan tauhidin shine wato ya zama abin ya hani ya rikide da shi ya zama yana ganin duk abin da ya same shi to daga ubangiji ne baya kallon wani wanda yake tsakiya idan yana neman wani ne ya bashi wani abu da ubangiji ya azurta shi da shi to baya zai zama kololuwar ganin sa yana wannan tsakiyan ba zai zama kololuwar ganin sa yana wajen ubangiji dan haka idan bai bashi ba zai mamaki ba zai koma ya ci gaba da neman wato arziki sa wajen ubangiji to wannan shine abin da shi al-Ghazali ke fara da ya kuma ya kawo liltifada abin musa'id sai kuma yanke daga yawan waje ko wajen ma baki da zuwa ga wanda suke yan tsakiya wa an ya abudu subhanahu ibaratun yufridu biha kuma zai bauta masa ya bauta masa da ibada wacce zai ci gaba da kai ta Allah ta'ala da shi wala ya abudu ghayrahu kuma ya zama bazai bauta ma wani sa ba a nan Al-Ghazali abinda yake kira da hakikanin tauhidi idan ku lura yana shine yake cewa ka mai da lallamarinka ya zama da abinda ya same ka ya zama kai da ganin daga ubangiji ne shi Ghazali yana fassara imani da kadara ne wannan da abinda ka samu na arziki karan cewa da hukuncin ubangiji in baka samu ba da hukuncin sa to shi imani da kadara wannan hakikanin sa shi kuma shine wannan abinda Ghazali ya faɗa shine wato ka riga ganin cewa duk abin da ya same ka duk abin da ka samu to da wannan daga ubangiji daga hukunci sai da abin da ubangiji ya kaddara wato in ka ce ubangiji ya kaddara shine wato ka ce ubangiji ya san abu zai same ka ubangiji ya rubuta ubangiji ya gada ba abin ya same ka ubangiji kuma shine ya halitta wannan abin ya zai same ka ya bayyana da abin duk da dan adam yana aikin sa to amma ubangiji da shi dan adam da aikin sa ubangiji shi ya halitta masa aikin ya halitta su baki daya to wannan shine imani da kaddara kaga idan kai imani da wannan ka san haka ba maganar ka ji haushi wani ya hana ka arziki wani arziki ba za ka ji wani takaicin ba maganar ka koma kana cewa ai wani shine sanadiyar sa na'am idan ya zama yayi wani ya aikata wani zuri akan ka za ka ji haushi saboda da dan adam ka ce din yanda ake musulmi da musulmi da tauye musulmi amma kuma kar ya zama wani shine kokolon gadinka ka koma kana kallon cewa wannan arzikin daga ubangiji ne in baka samu ta hanyar sabato ka cika da neman ubangiji ka maka arziki daga gare shi wannan shine hakikanin tauhidi a babu wato imani da kadara a babu da shi ne ke gazali ka kuma lobe cika damuwa da ita ma mun ga daga mun aljiyar sa na mutakallimin da falsafa shi ba ya damuwa da tauhidi na rububiyya da uluhiyya tauhidi na kai ta Allah da bauta su ba sa damuwa da wannan su su wannan ba ya cikin abin da za ka karanta tauhidin su baki daya ba za ka taba ganin an ce ka bauta ma Allah shi dai ba zuwa wasu sai daga ce sai a ce maka babu wani sarki mai halitta sai Allah shi kuma wanda kaga ko Amana ko Fir'auna ba ya jada wannan ko Abu Lahab ya jada wannan ko Abu Jahl ya jada wannan shi la ilaha ba shine la khaliqa ba ma'ana shi shine la ma'budu bi haqq ba wanda za ake bauta da gaskiya sai Allah ta'ala to shine kawo wannan ba kaga adan kaga kuma wata gazawa ce wato tauhidi hakikan tauhidi a babin ibada shine bawa ya tsantsanta ma Allah wannan bauta kare ya mishi sofanan shirka ya tsantsanta ma Allah ta'ala bauta wato duk abin da ke sunan sa bauta tun daga kan addu'a kar a ga yaje yana tuma a kabarin wani tun daga kan sallah kada ce nayi sallah ne saboda wali ibadi tun daga kan azumi tun daga kan sadaukarwa da ake da yanka kada ce nayi yanka ne saboda wani ko wani boka ce yanka ya bashi kala ya bashi siffa yace mai wace ko mai baki ko wani abu ya yanka saboda wannan abu a duk wannan cin da ya bauta ne inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu inja aka ce manzo Allah ya faɗa yake cewa babu abokin tarayya a cikin da Allah ta'ala a wadannan abubuwa to idan ma ka tsantsanta ma Allah ta'ala duk wani ibada abin da ke sunan shi bauta ai ce ka kai zaka yi zan ƙara kusanta kanka da ubangiji wanda wannan dawai da su asha'ira da su wuta kalmi ba su da shi wani aiki da bawa zai yi ya kusanta kashi da ubangiji su ba ba su damu da wannan ba to wannan shine shi hakikan tauhid a babu tauhid na ulugiyya hakikan tauhid shine al-ikhlas da mu ubangiji ce na cewa ala lillahi dinul khalis ala fa saurara a wato Allah ta'ala shi ke da addini wanda yake ake rantsata mishi shi za ku ji ubangiji na cewa balillahi fa'bud wa kum minash shakirin Allah kadai zaka bauta ma ku zama daga cikin masu godiya nan ce mai ce fa'budullaha ba sai ce faraka wa Allah da shine maful din da aka jinkitar da shi saboda wato wannan ya fa'idantar da wato alhasu ni malamai ka cewa Allah kadai inda da sunan bauta ne to shi kai zaka tsantsata ma wannan bauta ai akhlis ibadaka lillahi ta'ala sannan kuma sai ya karce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din ba a musu umarni sai su tsantsata ma Allah ta'ala addini su bauta ma Allah sai mu tsantsata ma Allah ta'ala addini sai aka wato hakikanin tauhidi ababi na tauhidi na uluhiyya na bawo aikin bawa shine ya zama ya tsantsata ma Allah ta'ala bauta kamar yadda kuma hakikanin tauhidi shi kuma ababun al-asma'u wa sifat babun sunayen Allah ta'ala da sifofinsa da kuma labarai da ubangiji ke bayarwa ko a qur'ani ko a sunna wannan kuma ya shiga har labarin da manzon Allah yake bayarwa na abin da zai faru a kiyama na wato sifofin Allah ta'ala da sunayensa to wannan hakikan tauhidi a wannan babu shine ya gaskata wannan labarin da aka yawo shirka ya kuma riƙa ƙauya idan ubangiji ya ce maka shi yana da sifa ta arrahama rahama yana da sifa ta arrahama to ka gaskata shi ka kuma miƙa ƙauya akan wannan sifan karkashin fadinsa cewa lai ta kami da shi cewa babu wanda ya tamka gari shi rahama kama irin rahama sa bace ba rahama sa yalwatacciya ce faɗa ce amma kai taka kokakiya ce kai yadda da wannan haka zalika ubangiji idan ya ga maka wani labari a kankin kansa cewa ga wani sifa ta sa ubangiji ya yace zai aiki kaza yace in tashi kiyama yace zai zo wata arabuka wal malaku safan safa yace zai zo ubangiji ya ce maka ar-rahman al-arshi stawa ya zama yana saman al-arshin sa ubangiji ya ce maka wato bazala ya ga maka bazala yana sakowa sulusun dare da karshe saman duniya yana cewa ina mai tambaya wannan din labari aka ga maka kai baka taba ganin ubangiji ba kai baka san shi ba wato musula tsakaninka da ubangiji shine rahaman sa rahaman nan tasa kuma a wannan babu shine manzalin sa da aiko da kuma abin da suka Qur'ani dan haka wato rabanka kawai a wannan babu shine din labarin da aka ga maka ce na yadda na sanar ba to wannan shine hakikanin tauhidi a babin labarin da ubangiji ya bayar ko kuma labarin da manzo Allah ya bayar duk abin da manzo Allah ya ce zai faru karka ce a zai faru daga gaske ko ba zai faru ba kamar manzo Allah zahirin hadisan su suna nuna cewa ubangiji ya tashi da tayar da matattu da tayar da su da jikin su da kuma ruhin su baki da karka zo kana cewa to za a tashi za a yi wannan kiyama shi wannan wanda aka binne shin ya zama carbon ya zama carbon shikenan wani ya zo ya dibe shi ya taki da shi ya zama masara wani ya zama masara ya je ya ci masaran shikenan ya zama ni daga na kara haihuwan wanda wannan asalin mataccen to ta yaya zai ubangiji ya dawo da wannan abubuwa ai abin yayi nisa yayi yawa babu ruwanka da wannan ubangiji tunda dai shi ya halicci ya kage wannan halittar a farfan abadi ya ma ya da wannan ta zama carbon din to kai da gode dawo da abubuwa kawai kai da ka gaskata kamar ka kai mi kauya kin yin wannan to kai hakikanin tauhidi a babu al-asma wa sifat ko kuma ka tsaya kana tauhidi ka ci ayyuka idan muka ce ubangiji ya daidaita yanzu kana magana zama kenan kana magana kaza kenan irin daidaita da nayi a wannan duk babu ruwanka ai ya ce maka wala mai kullu kufuwan ahad ya ce laysa kamithli shay ya ce maka hal ta'lamu lahu samiya ka san wanda tamka gare shi babu wanda tamka gare shi babu wanda yake kama da shi bai da kini to kai da bai da kini a harkar nan yanda kai yadda yana ji kai ma kana ji jin shi ba irin jinka ne ba kai jinka daga ran zuwa tsalakin titi ba zaka ji ba amma shi daga ran zuwa duk ko ina zai ji kuma magana baya sai ka fi masa ya rinci halin sa baki daya ka yi da cewa ubangiji yana ci yana gani irin wannan garin to kai da kuma in ya ce maka yayi wani aiki ka yadda karka ce wai wannan aikin ai ba za mu yi taba yadda ba wannan ai zai alata a imanin mutane wannan yana ce da yayi kaza wannan ai jiki ke wannan wannan ai jini ne wannan in ka ce wai yaji ya dawo ba ce wai Allah ta'ala yana kaiwa yana kawowa ai wannan ni ba zan yi taba yadda ba sai ka ce ka tashi ko a daga waɗannan manganu wanda suke kokarin cin gyaran ubangiji al-wakil ibn jarrah ru'asi wani lokacin ya zauna majalisar hadisi yana ba da irin waɗannan hadisai na sifat sifofin ubangiji sai wani daga cikin almajiransa sai ce ni da tsika shi ta tashi a wannan hadisin gaskiya ya za ya ce ubangiji yana kaza yana kaza yana kaza yace to ba zan sake baka hadisin ba ka tashi ka bani ya kore shi wannan shine wato tarbiya na sallah ko ne ka ansa saboda hanyar da aka samu tsarki da sallah ta hanyar ne da aka samu wannan sifofin idan ka ce kai wannan yanzu wannan baka yadda ba yanzu shi ma ka tsarki sallah sai ka ce baka yadda ba kaga mutum sai ya rushe imanin sa baki da amma dole dan me zaka zama kana mu wato imani da kire dai kaza na gane na yadda kaza ko ban gane ba yadda ba kaga wannan wani abu ne da ake yi wanda yake ba daidai ba haka zalika kuma hakikanin tauhidi a cikin abin da yake na hukunci na ubangiji hukunci na ubangiji da ubangiji ke yi hakikanin tauhidi a wannan babu shine ka ji cewa wannan adalci babu zalunci duk abin da kaga ubangiji yayi hukunci ya ce wanda yayi zina in ya taba aure a jefe shi in bai taba aure ba a mishi gulala wanda ya sha giya a mishi kaza wanda ya kashe wani ba yanzu wasu su suna ba Allah jara ba wani ya kashe wani sai a zo a ce a ai yanzu ai wai za a farasa shi ya mutun shi wannan ba ku kashe ai su bi su da muke nan ba ku amfana ba a wannan duk ba wata maslaha ba wajen mu walakum bil qisasi hayatu Allah ta'ala ya ce wannan rayuwa ne ba mu wajen to kai da cewa wannan hukunci da ubangiji ya kawo kai da cewa wannan adalci ne kar a ji cewa akwai sofa da jin cewa kana tuhumar adalcin ubangiji a wannan babu kar a samu idan baka wannan bato baka babun baka tauhidi ba a babun hukunce-hukuncen ubangiji Allah ta'ala kuma yana cewa tabbata kalimatu rabbika sidqan wa adala wato kalmomin ubangijinka sun cika sun tumbatsa wajen gaskiya idan labarai ne wanda kuma adalci idan hukunce-hukunce ne la mubaddala kalimati wannan kaga waɗannan abubuwa za ka tsin daga zani shi mai yaya faɗa waɗannan abubuwan ba shi kaga na gaya muku shi ma ruwansa shi waɗannan abubuwan duk ba sun dame su bane saboda su shi bai zaya ya nuku su akan ya fahimci waɗannan abubuwan ba to kaga dai a haka idan ka ce hakikanin kun ababin kaddara ne ka zama kana da wannan ɗabi'a ya zama duk abin da ya same ka daga wajen ubangiji ne dan Allah za a yi wato raki ko kuma a koma ana kumburi dan ba samu aziki kaza ba za mu koma haka kawai mu zama kololuwan ganin mu kawai su ne wasu azzalimai da Allah ya hada mu da su da sunan shugabanci sai ta gaya mana kasa mana aya a hannu ya sai mu koma mu duka mu cigaba da kallon ubangiji sai kuma mu ga abin da mu za mu gyara ɗabi'a tunda kamata ku ne walla alaikum jama'a da bai yanda kuta haka ake kawo muku shugabanni yanda kuta haka ake kawo muku shugabanni dan haka inda suka zama azzalimai shi kenan mu ma dai sai a ji a duba a gani in muna bukata sai mu gyara ciki ni na mu galibi ban ji ka san mutum ya ce wai shi ya gyara wannan samata tuna kai ka fara gyara kanka da kai daga nan ubangiji sai ya gyara maka shi wancan din amma kai kika cewa zaka gyara wani to ko a gidanka ka duba ka gani ko ka iya gyarawa to nan zaka sa doka ka sa kara a tsallake shi wani abu ba mutum da kai ba a bincike me da ake ka abubuwan da ita ake yi saboda za ka ka sa karata an yi sa tsallakawa sai ka hakikanin tauhidi a babin imani da kaddara duk abin da ya same ka kaji cewa wannan daga ubangiji ne to idan abin bai mun dadi ba ta ina zan nemi ubangiji ya kawo mun agaji kaga shi kenan sai ka je ka ba agaji kaga ba magana wani kai ta kumburi ma wani a babin kuma wato ibada da kake yi ka zama duk abin da za ka yi kana kaɗaita ma Allah ta'ala wannan bautan baka ma Allah ta'ala shirka ba a ganin ka kana neman wasu bukatunka na addu'a ka kuma kana cewa ya manzo Allah ba ni kaza kamar mene ba ki cewa ya Muhammad ka kula da ni kaga wannan sai dai Allah ya ji kansa a tattauna mutum zato bai sani ba amma wannan kulawa da yake cewa irin wannan kulawan cewa in aje aljanna a sa shi ne yake magana shi a ce masa wai a sa da shi da sauransu wannan kulawa ba mai iya yin sa sai ubangiji sai ka karuje ubangijin annabi Muhammad ba shi Muhammad ba kaga wannan ya fi maka alheri sai ka to wannan shi al-ikhlasul ibada sannan kuma idan ka je kana da man agaji ka zama tsakaninka da ubangiji ne kada kake da man agaji kar ka je ka tuma wani kar a zo a samu wani rana ku ce ranar waliyyai ku dinga za ka yawa kafafuran su da sunan addu'a da an je shirka ake a wannan wajen kowa ya sani kar a je a ce za a je wani kwamfara ko a je wane ne a ce shi Usman ya kawo kaza duk wannan wanda ya yi wannan a wannan za ka samu bai yi ma'ana kala ikhlasi a cikin ibadarsa ba sannan kuma duk wanda ya ɗauki wasu abubuwan da ubangiji ya bada labari cewa zai faru ko manzon shi ya bada labari kace kai baka yadda ba ko kai tawili to kaga baka yi tauhidi a wannan babin ba Allah mazalla ya ce annabi Isa zai dawo ka yadda mazalla ya bada labarin cewa tashi an kiyama za a yi kaza ka yadda ya bada labarin cewa za ka ga ubangiji da tashi kiyama ka yadda qurani ya faɗa cewa ubangiji ya daidaita ya baka faɗa cewa zai sako ya faɗa cewa zai zo tashi kiyama duk wannan ka yadda yanda aka baka labari idan ka kare tashi to yanzu baka hakikanta wi da wannan baban ba haka duk wanda ya rika jin cewa wato a cikin guce-guce da ubangiji ke yi akwai wani abin da yake bai dace da wannan zamanin ba ko kuma mu yanzu muna cikin kuma wannan sector mai za a kawo da abubuwan irai da wannan dokoki da mutane ke kawo wa yanzu ko kuma a ji cewa yanzu dan mai tsaba tsaba farkar adawa za a ce dole zaki bazala kashe shi a kashe shi misali a dau doka a hannun sa hukuma su zo su mushi hukuncin da ya dace da irin sa sai ce wa wannan ai dubu rashin bayewa ne ko rashin bai samaha ne wato rashin fadin kirji ne da kuma saukin addini wannan wannan duk wanda ya faɗa ka ga ya ji mutu ubangiji da zalunci to kuma bai hakikan tauhidi a wannan babu ba wannan shine malami anake yake tayi mana wannan bayanin na lubabul tauhidi a da haka shi ya tsaya ne akan bangaren kadara kuma to kan kana da rawa bayanai kuma za ka ga kuma ka fahimci hakikan tauhidi yanda suke a wajen malamai ina ganin saboda yanayin lokaci sai mu dakata a lokacin bar sura to a ci gaba ba ta saboda haka wannan shine hakikanin tauhidi da malamai ke faɗa saboda kaga a shi tauhidi ya dauki abubuwan duka guda hudu ya dauki babin kadara ya dauki babin labarai al-akhbar da Allah ta'ala ke bayar da manzansa ya dauki babin wato hukunce da Allah ta'ala ke yi duk wannan ya shafi wannan ya kuma wato kunshi sunayen ubangiji da sifofin sa a imani da su duk da kuma idan ana son kuma duk amma da su a musu a dunkule su waje daya za ka yi kiran wannan dukkan sunan bauta kuma saboda duka wannan abubuwa idan kai galgata ubangijin da kaza da kaza da kai eh zaka ga yanzu Isra'ila miraji ayo wanda zai ce kamar Richard Dawkins a cikin hiyar da Bahija sake yi da shi wai zai ce wato yanzu kai yanzu da hankalinka da komi yanzu kai kai da cewa yanzu Muhammad ya hau wannan wato doki mai fukafukai wato burak eh ya hau burak ya hau ya tafi sama to saman ta ina saman ta dama wani waje ne da ake shiga a wuta ina cewa aka zo wannan duniya za a shiga wata duniyar ne ya riga mushe wato dariya yana mokin dinsa yana musu izgilanci to kaga su a wani a wajen shi kenan amma mu da yake mun yi imani mun san ba wannan sama da shirki hange ne ba eh sama ake magana ta daya baki dai aka wuce aka je sama ta biyu ta uku ta hudu wanda wannan shi ba shi wannan duniyoyin su bayyana su da su makuri da waye ake magana ba su ne ba wannan duk mu a mizanin mu duniya da yake ta daga cikin mizanin ubangiji ba ma a je sama ta farko ba dan sama ta biyu ba a wuce gashi da su fara su ba da kuma shine wahayi na wahayi kuma invitation na malaiku wa zai iya yin wannan abu inda ba kamar su baye da suke cewa wani lokaci suka sa akan ba su wasu malaiku masu aiki a wannan fasalin shekara ba wani su baye suna cewa wai akwai wasu lokuta nan da za ka ga in akwai wuri in an baka to sai wannan malaika na wannan lokaci yanzu ka ga lokacin zafi muke sai a baka wani suna wani malaika na wannan lokacin sai zai ce maka to me kake so shikenan kaga shi in ya ka hawa bayan shi to zai je na kai safa yanzu ba yi suna da abubuwa Allah ta'ala ya kyauta saboda haka wannan shi abin da sai ya kara cewa kuma wa yakhruju an hadha tauhidi abinda zai kara fita daga wannan tauhidi wannan tauhidi da muka fara na wato ka ga zama duk abin da kake gani daga ubangiji hakikanin sa daga Allah ta'ala ne ka dinga jin cewa ka dogara ga ubangiji ka san cewa duk abin da ubangiji ya hukunta ka yadda ka amince to daga shi abin da zai fita daga wannan tauhidin shine ittiba'ul hawa mutum ya bi san zuciyarsa to wannan dama san zuciya shine asalin kowace shirka duk yayin da kaga mutum ya fita daga tibiyar ubangiji za ka san zuciya ne sai dai wani lokaci da yake shigo ciki amma dai san zuciya shine farko shi ne zaka ga mai san zuciya a cikin al-maghdubu alayhi amma mai jayin shi take cewa a kira shi abdal saboda shi matsalar shi a kilan aka masa wa'azi ya gane amma shi mai san zuciya wannan tsakanin ku sai Allah kuma saboda kullum ina nan ya riga aka kama shi wa'ansa wataƙila ma kai da kake ganin ka da huta in ya kawo maka wata hutar sai ka yanzu kamar shaidan kana amma yanzu shaidan zai in muka zauna da shi za mu muƙawala da shi za mu iya gamsar da shi duk abin da zaka faɗa ma shi wataƙila ya taɓa gani shi ya za taɓa ganin Adam ya taɓa ganin manzon Allah kai yanzu duk karantawa kake kai imani da shi a haka amma shi ra'ayin aini ne duk abin da zaka faɗa shi ya taɓa sani kwarai da gaske tace fa kullu man ittaba'a hawahu duk wanda ya bi san zuciyarsa fa qad ittakhadha hawahu ma'budahu to yanzu ya maida abin bautar shi ne san zuciyarsa wato ko ba ba shirka yayi ba mutum yace a kawai ni ina rayuwa ne daidai da wato yanci na yanzu zaka je irin liberalism da suke fada liberalism zan ina rayuwa ne da yanci da freedom abin ne ni abin da nake so ni to duk wanda ke zai irin wannan rayuwa to koda ba ya wato komai to yana bautan zuciyarsa ne ai to ya ya zama wato a abin inda Allah ta alaka cewa afara'aita man takhaba ilahahu hawa kan wato ka bada labarin wani wanda ya mai da abin bautar shi ne san zuciyarsa saboda haka duk wanda da kace kaga zai rayuwa ta yanci shi ba ba a ce mishi ba a hana shi shi dan me za a ce maka shi kaza ba zai sallah ba zai kaza ba yanzu kaga yanzu wannan koda ba ya bautan komai to yana bautan zuciyarsa ne wannan ma ya fi kowa ba za ka tunani saboda ai shi dan shi ba yake bauta shi ma san zuciyar nashi yake bauta yace wai za ta amalta idan kuma kai jin tuntuni arabtu zaka fahimci cewa anna abida sanni mai bautan gunki lam ya'buduhu ba wai gunki ke bauta hakikali ba inna ma abada hawahu kawai dai san zuciyar sa ke bauta wa huwa mailu nafsihi ila dini abai shine wanda ya zama ya sanya zuciyarsa ta karkata zuwa ga addinin iyayensa a cewa kuma da kai ka haifu a ce gashi ne manzon Allah kace kai babu ruwanka kai ba ga iyayenka wannan kaga san zuciya ne shi ma fayattaru zalikal maila shikenan sai ya bi wannan karkata na san zuciya wa mailun nafsi ila al ma'lufati ita kuma rai ta zama tana karkata zuwa ga abin da ta saba da shi ahadul ma'ani yana daga cikin wato ma'anoni allati yu'abbaru an hadhihi al-hawa wanda ake kira wato san zuciya ne shi sai haka duk wani wanda za a zo a ce mishi ga shari'a yace yanzu so kake kamar wanda masu da awan suna a baya suka ce a bauta ma Allah shi kadai a dena mutum kwabari a dena bi dai a dena kaza sai an tafi wajen masu sarar shi yanzu ka san me suke cewa so suke suke wai baban ka wani kai dan jikan ka wato jikan wani wani ko ran kakan naka wani yana bauta kin da cewa suke yi mun bauta ma Allah wannan tafi sai wannan suna bauta kaga su ma suna bauta kenan wato kaga so suke su karkata zuciyarsa zuwa wajen abin da aka saba da shi shi kuma qur'ani ina mamakin wanda yake kanta qur'ani ya kawo irin wannan shubhar me kanta qur'ani ya zai ce wato mu muna nan akan abin da iyayen mu suke bayan Allah ta'ala ya kawo ayoyi sun fi shurin masaki wanda nuna cewa wannan duk wanda kaji ana maganar addini yana kawo abin da iyayen mu suke akai to wannan mabalici ne Allah ta'ala yana cewa bal qalu inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun yace kawai abin da suke faɗa shine mun samu iyayen mu akan tasu shari'ar mu shirya su zamu yi Allah ta'ala yana zargin wannan magana ya ga cewa wa idza qila lahum ta'alu ila ma azala rabbukum qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'u ma wajadna alayhi aba'ada idan aka ce musu ku zo zuwa ga abin da Allah ta'ala ya saukar a harshen manzansa sai su hasbuna ma wajadna alayhi aba'ada ya ishe mu abin da muka samu iyaye da kakannin mu akai Allah ta'ala shine sai ya ba su azaci awala kana aba'u la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen nasu ba san komai ba ko da iyayen nasu ba sa kan shari'a haka za su bi su to yanzu ko da iyayen naka sun yi wani abin da kuma kusure kila Allah ba ya bi kai sai ka dage kuma an ce maka daina kaza ka daina kaza ka daina kaza kai sai ka ce sai ka bi iyayen ka ka ga yanzu wannan abin kana me kake ga ubangiji wannan aya ta ubangiji ne Allah ta'ala ke cewa wa idza qila lakum ta'alu ila ma azala rabbukum qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana awa law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun wannan Allah ta'ala yake bada wannan cikakken amsa wannan ka gane cewa addini shine abin da yake Qur'ani da sunna da sunna da fahimtar sahabbai magabatan nan namu lagari idan ka samu abin da yake ya ci karo da wannan fahimta ta su ko abin da yake Qur'ani da sunnan nan to dole ka aje in ka nemi shari'a don kuma mutum yana neman itira'a rajo da kane ya mutu a haka to wannan kuma bismillah Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin mu abin da muka sai Allah ya ba mu dada abinda muka kusa Allah ta'ala ya ce mana wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh